Wannan matsalar dai ta zama abin damuwa yadda wasu ke kallon hakan a matsayin rashin ilimi ko rashin sanin ya kamata ko kuma rashin bin dokar kasa da na zabe. Jami'a a sashen yada labaru na hukumar zabe mai zaman kanta a Najeriya INEC Zainab Aminu Abubakar ta yi mana karin bayani game da dokar hukumar wacce ta yi haramcin ta da zaune tsaye a lokacin zabe da ma bayan zaben.
A duk wanda aka kama yana tunzura wasu akan wani dan takara ko wata jam'iyya ko kuma yana nema ya sauya masa ra'ayi ko kuma yana magana da kalamai na batanci ko na neman masifa ko neman ta da zaune tsaye a lokacin da ake gudanar da zabe za a hukunta shi hukuncin kuma ita ce naira 500 ko kuma zaman wata 12 a gidan yari. Idan aka kama wasu ƴan ta'adda ko su gungunan mutane sun zo sun bata kayan zabe sun lalata shi sun kawo hargitsi a lokacin da zabe yake gudana shi kuma zamani na wata 24 a gidan yari. Haka nan duk wanda aka kama sun zo sun dauke ma'aikatan zabe ko kayan zabe za a ci taron shi naira miliyan 1 ko kuma shekara 3 a gidan yari.
Baya ga dokar zabe akwai kuma dokar kasa da ta yi magana akan irin wannan laifi kamar yadda mai sharhi kan lamuran shari'a demokradiya da kuma diplomasiyar duniya barista mai nasara Koga Umar ya bayyana.
Dokokin mu na penal code da dokokin mu na criminal code sun yi tanaje mai dama kuma sashi na 230 zuwa na 304 na tsarin mulkin Najeriya ya fito da hurumi mai girma wanda yake komin girman laifin mutum za a iya hukunta shi a nan wurin. Laifuka wanda suke sun shafi ka hada mutane ko kai gurbata zukatan mutane domin su tada husuma ka yamutsa hankalin kasa. Duka waɗannan karan tsaye ne ga sashi na 21 da sashi na 23 da sashi na 24 na tsarin mulkin Najeriya. Fa inda muke samun matsala shine muna samun rauni wajen gurfanar da waɗanda suka laifi musamman ma an muka la'akari da hurumin dokar zabe da yake hukumar zabe take da nauyin gurfanarwa.
Masanin kimiyyar siyasa na Jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya dora alhakin hakan kan ƴan siyasar kasar inda yace rashin siyasar akida ko manufa da son zuciya na daga cikin dalilan da yasa ƴan siyasa a Najeriya ke amfani da ƴan ta'adda a lokacin zabe.
Duk wanda yake a siyasar akida to dama shi akwai abin da yake talla wanda kuma so yake mutane su karba ba wai yana neman dole sai ya je ya samu wannan mukamin ba. To yanzu an watsar babu akida sai maganar san kai su kansu ƴan siyasar da suke yin wannan ta'addancin ba san kasa suke ba. Haka zalika wanda ake biyan su ba san kasa suke ba.
A nasa bangaren mai sharhi kan lamuran yau da kullum Aliyu Shamaki ya ce ba za a samu gyara a demokradiyyar Najeriya ba har sai hukumar zabe ta jajirce wajen tabbatar da doka akan masu tunzura mutane wurin ta'addanci da gasar zubar da jini a lokacin yakin neman zabe.
Kamar abin da ya faru a Kano a zaben Alhassan Doguwa da irin wanda ya faru a jihar Bauchi akan samu rayukan mutane aka harbe su ya zama na hukumar zabe ta zama bata cewa ufa to zai zamto kamar ya zama gadar wa dan siyasa ne amfani da makami ya ci zabe. Kuma wannan shine mummunar ta'adda idan ta shiga cikin siyasar Najeriya nan gaba kadan siyasar ma za ta zama sunan ta banga tukunci mulki.
Za iya cewa an gina Najeriya akan dokoki sai dai kasar na fuskantar kalubalen rashin bin doka da hakan ke haddasa matsaloli a fannoni da dama wajen tafi da kasar. Hawwa Umar, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.